Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa hasanal hadi hadi Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawa masu albarka mutanen wannan yanki na wato garki a cikin yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ina yi mana barka da wannan lokaci da kuma fatan alkhairi a wannan masallaci. Allah ubangiji madaukaki sarki ya sanya albarka a rayuwarmu kuma ya daidaita harsunan mu don fadin abinda ya dace da shari'ar Allah madaukakin sarki, kuma ya bude zukatan mu don amfanuwa da abinda zamu yi wa junan mu nasiha. Kuma yadda Sheikh Malam Jamil ya gabatar, mun zo halartar taron wato semina ce ta ƙasa ta jama'atu nasu izalatu bid'a wa iqamati sunna jibwis, wanda aka gabatar a tsakanin shekaran jiya da kuma yau da gobe insha Allah, wanda ta shafi capacity building da kuma training na masu gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadana da ke gabatowa. Muna fatan Allah ya sadar da mu da alkhairi da ke cikin sa. To sakamakon wannan ziyara kuma muka ga dacewar mu taho dan sada zumunta da ƴan uwanmu da kenan, don kuma mu faɗi kalmomi ɗaya biyu waɗanda muke fatan za su yi mujuna mu amfani. Ni zan bude da sharar fage ne ga malamanmu da za su yi magana. Ina so zan fara wannan tattaunawa musamman akan abin da ya shafi wato kyautatawa ga makusanta. Da faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratu Fussilat, da Allah yake cewa wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu habbin adhim. Ubangiji madaukakin sarki a waɗannan ayoyi masu albarka yana cewa wato yana umarninmu da kuma bayani akan bambancin aiki na alkhairi da kuma wanda ba na alkhairi ba. Allah ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a, da dai abun kirki da abun banza ba ɗaya bane, aikin lada da aikin zunubi ba iri ɗaya bane. Sai Allah ya ce idfa billati hiya ahsan, ka tunkuɗe da abin da yake mai alkhairi, wato ka tunkuɗe mummuna da abin da yake mai alkhairi. Fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatu, sai ka ga wanda tsakaninka da shi akwai kiyayya, ka annahu waliyyun hamim, ya zama kamar wani majibinci mai kauna. Allah ya ci gaba da cewa wa ma yulqaha illa alladhina sabaru, babu wanda ake mishi irin wannan gamdakatar sai waɗanda suka yi haƙuri. Wa ma yulqaha illa dhu habdin adhim, babu mai samun wannan dace sai wanda yake ma'abucin rabo mai tsoka. Shari'ar musulunci a dunkule ta zo da umarni akan sada zumunta da taimakawa makusanta da kuma jibintarsu. Sada zumunta bai nufin kawai mujarradin ziyara a ce kana da yawan ziyara ƴan uwanka, ko kana yawan buga musu waya, ko lokacin da ka ji labarin an samu wata matsala ta rasuwa ko rashin lafiya ka kira ka yi ta'aziyya ko ka yi gaisuwa ko ka yi dubiya. Wannan ba shi kadai ne sada zumunta ba, sada zumunta ya wuce iyaran. Ana so ya zama cewa waɗanda suke cikin danginka da ƴan uwanka da makusantanka, musamman waɗanda ka fi su ƙarfi ko wadata ko ka fi su samu na yau da kullum, to ya zama cewa a cikin dukiyarka kana ciyar da su, kana tufatar da su, kana taimaka musu, kana shiga cikin sabgoginsu, kana biya musu buƙatu waɗanda suka fi ƙarfinsu, wanda kai kuma Allah ya sahale maka su. a cikin irin wannan zantuttukan a cikin shari'ar musulunci Allah ya saukar da ire-iren waɗannan ayoyi. Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi, Allah ubangiji ya gafarta masa, a cikin tafsirin da ya yi ma wannan ayoyi yayi wasu maganganu masu muhimmanci da nake so in karanta mana su. Al-Sheikh As-Sa'idi yake cewa fadin Allah madaukakin sarki wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a, yace ai la yastawi fi'l hasanat wat ta'at li ajali mardati Allah ta'ala wa fi'l as-sayyi'at wa fi'l as-sayyi'ati wal ma'asi allati tusqituhu wala tar wala turdihi, yace wato aikata aiki na gari wanda kuma aka yi shi don Allah, sawa'un shi aiki na garin kai ma Allah aikin ne koko kai ne tsakaninka da yan uwanka mutane, ma'ana da ibada shine wanda kai wa Allah kenan, da mu'amala shine wanda kai tsakaninka da mutane, dukkanin su ana yin su ne don Allah, ana yi ne don neman yardar Allah. To waɗannan ayyukan da kai don Allah don neman yardarsa da dai ba za su taba zama daya da munanan ayyuka da sabon Allah waɗanda ke fusata Allah wanda ba sa samun da yardar Allah ba. Yace wala yastawil ihsanu ilal khalq wala isa'atu ilayhim, haka nan kyautata ma mutane baya yin daya da munana musu, la fi zatiha shi kanshi aikin kyautatawa bai yi daya da aikin munanawa ba, wala fi wasfiha haka nan kamannin aikin kirki bai yi daidai da kamannin aikin banza ba, wala fi jaza'iha haka nan sakamakon aikin kirki baya yin daya da sakamakon aikin banza. Duka wannan magana Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi ne, saboda akwai ka'ida da Allah yake faɗa hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Malam Sidi ya ci gaba da cewa sannan kuma Allah ya yi umarni na musamman keɓantacce, wanda umarni ne da yake da nauyi, umarni ne da ba kowa ke iya aikata shi ba sai mutane na musamman. Shine mene? Idfa billati hiya ahsan, ka tunkuɗe barna ta hanyar aikata kyakkyawan aiki. Asalin ɗabi'ar ɗan adam ita ce ɗaukar fansa da ramuwa, in an yi mishi ya rama, idan ya rama a lokacin ne ma sauran mutane za su ga cewa wannan ya cika ɗan halas, wannan mai hankali ne, ya san ciwon kansa. Amma idan aka mishi ya ƙi ramawa, ko kuma ya rama da alkhairi kamar yadda Bahaushe yake cewa a jife shi da kashin awaki shi kuma ya jife ka da zinariya, sai a ce mishi wawa bai san ciwon kanshi ba, a ce wanda bai san ciwon kanshi, wanda bai san an ɓata mai rai ba. To amma kuma shari'a ta yi umarni da haka, da Allah ya ce idfa billati hiya ahsan, to ka tunkuɗe, wato idan mutane sun yi maka mummunan aiki to ka mayar da mummunan aikin nan da kyakkyawa. As-Sa'idi yake cewa khususan man lahu haqqun kabir, wannan mai da kyakkyawa ya shafi a keɓance waɗanda suke da haƙƙi mai girma a kanka, sai ce kal aqarib wal ashab wal asdiqa wa nahwihim, kamar makusanta na jini da mazowanka da abokai, wanda kuma a ɗabi'ance waɗannan sun fi saɓa wa mutum kuma kafi jin damuwar saɓa musu. Wa zulmi zawil qurba ashaddu mararatan, kamar yadda mawaƙi yake cewa cutarwar makusanta yana da ɗaci, da kuma za ka galibi a ɗabi'ance makusantanka ƙanni da yayyi da ƴaƴan yayyi da ƙanni da cousins da abokai da mutanen da kake ganin kayi musu alkhairi ko ka taɓa mutunta su, to za ka ga su ne idan suka ci mutuncinka ko suka yi maka ƙage ko suka cutar da kai a rayuwarka ko a iyalinka ko a sana'arka, za ka ga cewa abin akwai baƙin ciki da damuwa. Amma da haka aka ce idfa billati hiya ahsan, ka mayar musu da alkhairi, kar ka mayar musu da irin abin da suka yi maka, wato wanda ya yanke zumunta da kai, kai ka sadar mai da zumunta, wanda ya cuce ka ya zalunce ka, kai kai masa ahuwa, wanda ya yi magana a kanka ya ci zarafinka, kai ka faɗi magana mai kyau a kansa, wanda ya magana ya gulmanka, to kar ka mayar mishi da irin gulmar da ya yi maka ko irin ƙagen da ya yi maka, ka mu'amalance shi da zance mai sauƙi, wanda ya ƙaurace maka ya ƙi yin magana da kai, kai kuma ka mishi magana mai daɗi. Sai yake cewa fa in qata'aka fasilhu, wanda yanke zumunta da kai ka sadan masa, wa in zalamaka fa'fu anhu, wanda ya cutar da kai ka masa afuwa. Yace wa in takallama fika hadiran aw ga'iban fala tuqabilhu, yi magana akan ka ido da ido ko a bayan idan ka, karka muqabalance shi kace sai ka kure shi, bal ufu anhu, ba haka ba, ka yafe masa. Wa amiluhu bil qawli layyin, ka mu'amalance shi da magana mai laushi. Wa in hajaraka, idan ya kaurace maka, wata raka khitabaka, ya daina magana da kai, fa tayyib lahu al kalama, ka fada mishi magana mai dadi. Wabdul lahu salama, kai mishi sallama. Fa idha qabalta al isa'ata bil ihsan, yace idan ka fuskanci munanawa da kikkiawa din nan, hasala fa'idatun azima, za a samu ta fa'ida mai girma, ita ce fadin Allah. Fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun halim, sai a waye gari wanda yake gaba da kai sai zama kaman masoyi makusanci. Amma Allah da kansa sai ya ce wa ma yulqaha, wato babu wanda zai dace da wannan hali abin yabawa. Allah yake illa ladina sabaru, sai wanda suka yi hakuri. Dama kuma su masu hakuri wasu mutane ne na musamman, hakuri wata baiwa ce ta musamman, shi sa ladanta yake na musamman. Innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab, Allah yana ba masu hakuri ladan su ba tare da lissafi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma utiya ahadun ata'an khairum min as-sabr, babu wani mutum da aka bashi wata kyauta, wani hali da za a bai wa mutum a cikin halayen duniya, babu halin da ya kai alkhairin Allah ya baka hali na hakuri. Saboda haka anan ma aka ambace su cewa babu wanda yake samun wannan falala sai wanda suka yi hakuri, su ne wanda zukatansu tana kin abu amma za su danne. Wal kadhimin al ghaiza wal afina anin nas, masu danne fushi, masu yi mutane hakuri da afuwa, su ne waɗanda suka tirsasa wa kansu haƙurƙurtar da zukatansu akan cutawar ƴan uwansu don Allah, ba don tsoro ba, ba don amfi karfinsu ba. Domin asali kamar yadda muka ambata, ita zuciyar ɗan adam an ƙirƙire ta akan ƙoƙarin ɗaukar fansa da rama abin da aka yi mata wanda ba mai kyau ba. Har ma Bahaushe yake cewa rama cuta ga macuci yace wai ibada ce, amma ni ba sai da Bahaushe ya samu wannan magana ba. Rama cuta ga macuci ibada, Allah ya kyauta. Saboda haka idan mutum ya haƙurƙurtar da kansa, ya kwatanta umarnin da Ubangijinsa ya yi masa, sai ya samu lada mai yawa, ya samu lada mai girma. Shi ne faɗin Allah, wama yulqaha illa zu hadzin azim, babu mai samun haka sai wanda yake wato yana da rabo mai tsoka. Na tabbatar kowa a nan cikinmu zai so ya samu rabo mai tsoka a wurin Allah, rabo gwaggwaɓa, ya samu aljanna maɗaukakiya, ya samu gafarar zunubansa. Shi ma Allah ya yi haƙuri da shi, ya tausaya mishi yadda ya haƙuri da ƴan uwansa, ya tausaya musu. Shi ma Allah ya yafe masa yadda ya yafe wa ƴan uwansa. Allah Maɗauki Sarki yana son bayi masu tausaya wa ƴan uwansu bayi. Arrahimuna yarhamuhumur rahmanu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu tausayi Ubangiji Allah yana tausaya musu. Ku tausaya wa mutanen da suke cikin ƙasa, sai Allah Ubangiji wanda yake sama ya tausaya muku. Al-Imam Muslim ya rawaito hadisin wani mutum wanda ya kasance attajiri. Manzo Allah ya ba da labari cewa wani mutum cikin Banu Isra'ila ya kasance ba shi da wani aikin a zo a gani cikin ayyukan alkhairi, amma ya kasance dan kasuwa ne wanda yake da kasuwanci mai ƙarfi a garinsu. Saboda haka yana ba da kaya ga kananan ƴan kasuwa in sun siyar su dawo da kuɗi, watakila duk mako ko duk wata ko yadda ta kama. To idan ya aika ma'aikatansa su je su anso kuɗaɗen kayayyakin da aka raba wa kananan ƴan kasuwa, sai yake musu wasiya yana cewa, idan kun je wurin waɗannan da muke bin su bashi, idan kun samu ba su da kuɗi a hannunsu, ku ɗaga musu ƙafa, ku bar su sai sun samu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan mutumi da ya rasu, sai Allah Maɗaukakin Sarki yana ya ba mala'iku aikin lissafin ayyukansa. Sai mala'iku suka je suka lissafa ayyukansa, sai suka dawo suka ce, ya Ubangiji, muna da rahoto ne da kafi mu sanar abin da za mu faɗi. Wannan bawa naka ba shi da wani aikin alkhairi da yake yi da za a yi lissafawa, sai dai mun same shi cewa mutum ne mai lamuni da daga kafa ga waɗanda yake bi bashi ba su da abin da za su bayar. Sai Allah Ubangiji ya ce, to ku sheda ya ku mala'iku, ni ma na daga mishi kafa. Ku rubuta cewa an daga mai kafa saboda yadda ya daga wa bayi na kafa. Wannan shine aikin da ya samu mishi da tsira a wurin Allah madaukakin sarki. Dan haka wato mu ga muhimmancin daga wa ƴan uwan mu kafa da kauda kai akan kurakuransu da kuma kyautata musu koda sun muzanta mana da kuma wato yi musu alkhairi a lokacin da su kuma suke bin mu da sharri. Al-Imam Muslim ya ruwaito hadisi ya ila yau daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yana cewa daga Abu Huraira yace wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Rasulullah, ya manzon Allah, inna li qarabatan, ina da wasu makusanta, asiluhum, ina sada zumuntarsu, wa yaqta'unani, su kuma suna yanke zumuntata, wa usinu ilayhim, ina kyautata musu, wa yusi'una ilayya, suna munana musu, suna nuna muni, yace wa ahlumu anhum, ina gintse fushi ina hakuri da su, wa yajhaluna alayya, su kuma suna mun wauta. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi, la in kunta kama qulta, indai da gaske ne wannan abin da ka fada, faka annama tasqihumul malla, tasqihumul malla wala yazalu ma'aka min Allahi zahirun alaihim ma dumta ala zalika. Yace indai kamar yadda ka fada dinnan ne, to kamar kana shayar da su da tini, kamar wato kai kana dauke abu mai kyau kana ba su mummuna, kuma Allah ba zai gushe ba, yana fifita ka akan su matukar rayuwa. To abin da yasa din na kawo mana waɗannan batutuwa a matsayin mabudi, wanda ina fata kuma idan ƴan uwa sun zo za su faɗaɗa wannan zance ta hanyar nasoshi da misalai insha Allah, shine a wannan yanki namu na birnin tarayya Abuja da muke rayuwa, galibin mu muna da ƴan uwa da makusanta daga wasu garuruwa ko ƙauyuka ko inda muka fito. To shin mecece alaƙar mu da su? Shin muna taimaka musu? Shin muna haƙuri da su? Galibin su ba sa fahimtar rayuwa yadda muka fahimce ta. Galibin su ba su san irin wahalhalun da ake a birane wajen rayuwa ba. So da kawai zai turo maka da bukatunsa, matar shi ta haihu, yana son ragon suna, dan shi na asibiti, ɗan shi ta samu admission, zai mutiya shi aure, ko kuma zai je asibiti, wani ma zance da bai kai muhimmancin wannan ba, kuma kana da abin da zaka bashi. Amma lokaci da yawa zuciyoyinmu da shedan sukan galabaice mu, ce ka ji dan rena hankali, bai san wallahi nake sha Abuja ba, kawai sai ya bugu waya ce a bashi kuɗi. Ba sa tuna mutane da suna cikin damuwa. To ai alkhairi ne ya zama na cewa idan mutum ya shiga damuwa zai tuno ka. Wato kai ka zama wani tsani kenan mai fitar da shi daga damuwa. Akwai mutanen da yake rayuwa da su akan layi guda, akan sirri guda, ba zai tuna su ba. Saboda baya musu fatan cewa za su fitar da shi daga wannan damuwar. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nafasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Wanda da ya saukaka wa dan uwansa musulmi, dan uwansa makusanci ko ba makusanci ba, ka saukaka mishi damuwar duniya, kai kuma Allah zai saukaka maka damuwar lahira. Tsayuwa akan siradi, wahalar hisabi, gamuwa da mala'iku, zafin ranar tashin alkiyama, bakin ciki da kunci da damuwar da ke tashin alkiyama, waɗannan duk su ne kurbatan min kurabil akhirah, damuwa daga cikin damuwar lahira. Allah ka bari mu. Saboda waɗannan ƴan uwa namu da waɗannan makusanta da waɗannan da suke mana fatan alkhairi, to ba abin mu wurgar da su bane, ba abin mu ce bari mu kyare su, ko lokacin ma bari ai blocking din wayoyin su, ko a kyamsa a wayoyin su, ko kuma an amsa ma a ga musu magana mara dadi. To duk wannan baya cikin halin mutanen kirki, mutane masu karamci. Ko da ba ka da abin da za ka bashi, to gaya mishi magana mai daɗi, wa qulul linnasi husna wa amma sa'ila fala tanhar. Wanda yake mai tambaya ko mai roƙo kada ka hantare shi, kada ka aibata shi ko ka naffara shi. idan muna da abin da zamu ba su wanda zai wadace su ko dan abin da Allah ya huwace mana mu ba su da kyautata niyya cewa muna nema ne a wurin Allah madaukakin sarki ya karba mana kuma da tunanin cewa a sanadiyar wani alkhairin da muka yi Allah zai mana ninkin baninkin alkhairi domin wanda duk yake bayarwa shine wanda Allah yake maye masa akwai mala'iku wanda suke yawo kullun aikin su kawai addu'a suna cewa Allahumma a'ti munfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa ya Allah wanda duk yake bayarwa ya Allah ka maye masa ya Allah wanda duk yake riƙewa baya bayarwa ya Allah ka wargaza arzikin saboda haka zaka ga arzikin mai bayarwa yana karuwa arzikin mai hanawa kuma kullun yana lalacewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa sadaka bata lalata dukiya bata lalata dukiya bata rage arziki saboda haka ƴan uwa masu albarka mu ji tsoron Allah game da haƙƙin ƴan uwanmu da makwabtanmu da abokanmu idan Allah ya yi mana budi ko ya ba mu damar da su ba su samu ba yana daga cikin haƙƙin zumunta da haƙƙin ƴan uwantaka mu taimaka musu da abin da za mu iya taimaka musu farko da yi musu tawalu'u kar mu dinga musu jiji da kai ko wanda ya samu girma to ba zai fa iya kula mutanen su na karkara ba yana ganin kuma ba su da wani su yanzu ba irin PS din sa bane ba irin mutanen sa bane sai mu zama da tawalu'u wajen mu'amala da mutane da suke kasa da mu sawun ƴan uwa din ne kuma kusanta kuma aikatar ke karshen mu sannan kuma mu taimaka musu wajen ganin rayuwar su ta inganta taimaka ma ƴaƴansu musamman waɗanda ba su da ƙarfi ko marayu wajen ganin sun samu kyakkyawar rayuwa wajen ganin sun samu kyakkyawan training na ilimi ko na sana'a wanda rayuwar su ma za ta inganta idan muka taimaka musu su wallahi su taimaka ma wasu wata rana sannan mu taimaka musu wajen abinda za mu iya na infaki abinda ya shafi ciyarwa abinda ya shafi tufatarwa abinda ya shafi wani taimako musamman yanzu azumi ya kawo jiki sai mutum ya lissafa irin ƴan uwa da yake da su kannan mahaifa ko yayyin su kanne ko ƴan uwa ko makamantan su wata kanwarka da take aure a wani gidan mijinta sai ka samu abin da zaka ba su dan su ji saukin rayuwa abinda idan suka gani za su yi farin ciki za su yi maka addu'a za kuma su san cewa su ma suna da ƴan uwa a Abuja su ma yanzu suna da na gaba da su wannan alkhairi ne wannan neman kusanci ne zuwa ga Allah kuma hanya ce ta ƙara samun falala Allah da wannan addu'a da bayi za su yi maka cikin bayin Allah waɗanda ba ma za su ga haramun balanta na su ci so da haka bakin su na da tsarki insha Allah wannan abin da za su ce Allah ya saka da alkhairi wani Allah ya buɗa maka a cikin kasuwancinka ko sana'arka ko aikinka Allah ya raba ka da sharrin maƙiya Allah ya gafarta ma iyayenka to waɗannan addu'o'i da za su dinga yi maka ababe ne wanda suke masu ƙarfi waɗanda mala'iku za su ɗauka su kai wa Allah madaukakin sarki nan da nan kuma sai ka ga likafa ta yi gaba sannan mu sani kuma dama mutum bai zama babba bai zama jagora alhalin yana marowaci alhalin yana da hannun jariri alhalin yana da kankamo wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai ziyara cikin ango wata kabila wanda dama mutanansa ne yakan yawan zuwa ziyara akwai hadisin mare zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kabilar banu salima yaje yana da majalisi ne yake zuwa fira in yi sallar la'asar sai yaje ya tattauna da su ya fira da su sannan ya dawo lokacin sallar magriba to irin haka wata rana yaje sai yake tambaye sai yake cewa wane ne jagoran ku wane ne kamar a ce waye mai anguwa anan wane ne district head ko wane ne councilor ko makamancin haka sai suka ambaci wani mutum suka ce illa anna nubakhilu sai dai muna tuhumar shi da rowa mutum ne wanda yake ba shi da kirki wajen mu'amala da kyautatawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba zai yi ba to daga yau na cire shi nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire wannan mutumin ya sanar da cewa ya cire shi daga wannan mukami na shugabancin al'ummarsa ya ce na nada wani sai ya ce fa inna sayyida la yakunu bakhilan domin jagora cikin al'umma bai dace a ce wani mutum ne marowaci ba daga cikin abin da ake bukata a wurin dukkanin mutumin da zai jagoranci al'ummarsa ana bukatar jarinta wato jajircewa ta zuciya da ƙarfin halin tunkaran matsaloli ana kuma bukatar zama mutum ne wanda yake sakin hannu wanda abin hannun shi ya fi mai ido ba duk wanda ya rasa daya biyu cikin wadannan ko ya rasa duka da gurgurdan abin da ya rasa gurgurdan tasgaran da za a samu a shugabancin sa da haka zaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance jarimi ne babban jarimi cikin jaruman halittun da Allah ya yi a duniya sannan kuma ana maganan kyauta da sakin hannu to ba taba ganin ma mutun irin sa ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kan sa sabuwar riga wanda aka bashi kyauta yana son ta ya shiga gida ya sako ta yana fitowa wani yace ya manzo Allah don Allah ka bani rigar nan ta burge ni ka kaddara ka gama iya hada kwalliyarka ta sallah ko ta juma'a a ce ranan ka fara saka wannan kayan dole kana ji da kayan cewa waɗannan kayan alhamdulillah za dan kwana biyu ana dan fita da su ka kwatanta yiwuwar wani yace maka algatu malam ko ya liman ina sa rigar nan ka taimaka min da ita ce ku ɗan bakin ciki ba dama ku ga mutun ya dan yi abu mai kyau amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ga mai kace kauce to ba komai sai ya shiga gida ya kuba wannan kayan ya saka wasu ya sako alida ya kawo wannan mutumin su kan sabai suka ce kai amma wallahi baka kyauta ba wani baka kyauta ba ka san mutumin nan ba a roƙon shi wani abu sai ya bayar kuma ka san fuskar shi ta alamta yana son kayan amma duk da haka kai tsaurin ido kace sai ya baka yace wallahi ina so ne kawai wannan suturar ya zama likafani na ranan da zan mutu saboda ya shafi jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina so a nade ɗayin da shi a matsayin likafani duk da haka sabai basu ga cewa wannan uzurin ya kai ai haka ba a shahidi shine wannan shine matakin kyauta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an zo ma babu sai ce a jira har a samu ko a je a dawo in ba dan kalmar shahada ba baya cewa la kai ku yanzu koda a ce mutum ne kai mai kyauta idan wani ya taka sawun barawo a duk lokacin da baka da shi ai jira ka ga mishi magana mai dadi ce to yanzu zai ba mu da shi sai a kyale mu haka sai mun samu ko ku ba ku gane yanayi ne baka san wata yayi nisa ba zai wuya ka yi magana mai dadi a wannan lokacin saboda yan adam ne mu kamar yadda ake danganta ga Imam Shafi yana cewa Allahu yaghdabu in abaita su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu Allah shi yana fushi da kai ne a lokacin da kake roƙonsa amma shi dan adam a lokacin da kake roƙonsa ne a lokacin yake fushi bai ma masa albarka nayi mana muqaddima ta so ta yi tsayi gaskiya zan bada bututun magana zuwa ga malaman mu dan su jara ga mallin zamu wannan tattaunawa insha Allah da fata abin na fada ya zama ne dai Allah ya amfanar da mu kurakure kuma Allah ya gafarta mana gaba daya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah.